matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin zai ci gaba da kawo muku tattaunawa ne da babban jami'in kula da ayyuka a hukumar kiyaye tsira ta kasar Ghana, reshen yankin Arewa maso yammacin kasar, Muhammad Hashim Sidi Madani, akan matakin da hukumar kiyaye tsiron ke dauka yayin da ake shiga watan Kirismeti da kuma babban zaben kasar ranar 7 ga watan Disamba, lokutan da ake yawan samun hatsari a kasar Ghana. A makon da ya gabata, bakun namu ya kai inda yake mana bayani akan tarukan da suke shirya wa direbobi a tashoshinsu domin wayar da kansu. Ga dai bayanin nashi.
Wayannan taron da muke yi mafi yawanci muna kiran yan jarida. Idan mun gama taro, suna interview, fanninmu sannan su yi ma wayan da kuma aka gayyace su interview. Idan ka ji jawabin da suke bayarwa, kana ganin cewa suna murna, suna farin ciki da wannan kiran da muka musu. Kuma idan mun je, muna nuna musu ababen da ke faruwa kan hanya. Muna da fatoci ne na hasari, muna nuna musu domin su gani ya kara tsoratta su. Idan suna cikin mota, direba na abin da bai kamata ba, su yi korafi. Domin biyan da kai nan, kana biya ne direba ya fidda kai inda kake, ya fidda kai inda za ka lafiya. Ba kana biyan shi ne da ji tablakar da kai ba. Sai sa idan ka gan yana wani abu wanda ya take doka bai kasance bai kamata ya yi ba, ya kamata kai ma ka yi korafi. Domin idan ka yi shirin ƙarfi, idan lore ya hafka ma asali, kai ne wanda ka rasa ranka. Sai sa suna karba yanda ya kamata, suna karban da siyan kwarai da gaske.
To an sha ganin kuna irin wannan gangami a kowace shekara, musamman an kai wannan lokaci da ake shiga ana tunkaro watan Kirismeti, kuma da ma shekarar zabe kuma duka za su zo lokaci guda, amma ana samun yawan hatsira. To shin wannan gangami na bana zai bambanta da abin da aka saba gani a baya? Koi gangami ku kare, amma duk da shi direbobi ba su abin da ya kamata.
Nasiha dai yanda muka yi fadi, muna da siyanmu, muna iya gurgudunmu. Idan mun sanar jama'a suna karba, to amma yanda ababa ke kasancewa yau da kullum, gaskiya abu ne wanda mu da kanmu yana damunmu. Kasa da kanta tana fatin ciki idan hasari ya faru, domin za ka gani kai da kanka kana mamaki wani abu ne ke faruwa, me yasa ababa ke faruwa haka. Ganganci ne a wurin mai tuki, ko kuwa ganganci ne wurin fasinja wanda Allah shi ne masani? Kayi da siya mai shi na karba da annu biyu, amma idan ya fita sai ka gan wani biyu, abinda za ka ji ma ya fi wanda ka ji shi a bara. Sai sa mu dai ba mu yanke kauna, kuma ba mu bari iyanmu ta yi sanyi. Gargadi dai kowane lokaci mutum yana bukatar a ilmantar da shi, yana bukatar gargadi. Namu muna yi, kuma muna kara rokon yan sanda su ma su kara taimaka mana, domin su ne wa'anda suke ganin cewa an yi aiki da doka. Su ne wa'anda suke ganin cewa an yi aiki da doka. Idan ka gan direba ka hango shi yana duban da ya ketare iyaka, kamata ne ka rike shi. Domin gudun nan da yake yi zai iya hallakar da wani wanda shi bai san ci ba, bai san sha ba. Idan ya fail break, za ka ga ya je ya hafka ma wani, wani ma yana shiga ma gida ne gaba daya, wani kuma ya shiga ma shop wanda yana kusa da hanya. Sai sa to da yawa dai muna ganin ganganci ne a wurin masu tuki. Domin yanzu haka wannan lokacin da muke kwarara, ka ga mai shi ya fito hanya ya zo. Ya zo da akwai gajiya tare da motar da kanta tana bukatar hutu. Domin ka fito da ita wuri bai nisa, ya kamata ka bata lokaci ta huta. Amma domin ya zo ya yi ke jama'a a tasha, sai ya ce ya kamata ya juya ya koma. Sai sa muna kara ilmantar da juna, muna kara ilmantar da manya na tashoshi. Idan ka san tashanka yana zuwa wuri bai nisa ne, ka tabbatar cewa basin nan da zai tashi direba biyu ke idan wannan yayi tuki awa fudu awa biyar ya sauka ya zamna gefe ya ba tuwon shi hanya shi ma ya ci gaba in aka je aka an samu kwanciyar hankali babu wani matsala amma idan mota ya zo ya iske jama'a sai ka gan kuma yana domin jama'a nan ba motoci yana kuma sauri yana gaggawa ya kuma doki jama'an nan ya koma da su inda ya fito sai ka gan an je an hafka fasai to dewa yana fitowa ga buri domin mu idan mun kasa hasari gaba da yanka akan yi masa kaso dari 95 yana fitowa ga mutane ne biyar nan sauran biyarin nan yana fitowa ga hanya da motar dankanta amma 95 gaba da yanka yana fitowa ga mutane ne kuma ma wannan biyarin da ya sauran ma mutum ma kana da kuma rabo a ciki domin motar ka kasan kukanta idan ka tashi da mota yau ka san kaman kukanta ya sake yanda ka tashi da ita jiya ba haka bane yau ka san kaman matsala na tare da mota sai sa idan ka kyale ka tashi kai taurin kai ka wuce da mota mota ya hallaka ba motan bane kai ka hallaka da mutane domin motan ya nuna maka cewa ban jin dadi ko wannan da matsala sai ka ce a'a to na tashi hanya kuma muna kukan hanya idan an gyara hanya lokacin muke kara ji kamar asari na yawa an gyara mu da hanya lokacin muke kara ji asari na yawa a cikin karka to ya yi zamu yi shin mu bar hanyar ba ke ko dai mu gyara domin idan an gyara hanya shi direba ya ce ai hanya na kwance mu tada amma idan hanya ba ta da kyau yana tafiya yana sannu a hankali ne sannu a hankali har mota ya fita to yanzu wake da alaki mu da mutane sai sa ya kamata mu bai da hankali a cikin aikin da muke ka ce za ka yi aikin tuki aikin tuki kuma ba kai ka tashi da motar ka kamar jihar Ashanti ka je arewacin Ghana alhalin ba kowa a cikin mota ita ba yi sai an cika cikin mota ka tashi sai sa aikin mutane ka ke yi aikin mutane da kake yi da ka bari hankalin ka kuma ya sauka ko ya komo kan mutane idan hankalinka na kan mutane kowane lokaci ka yi abin da ya kamata domin ka je da su lafiya ka komo da su lafiya.
Don Adalla a nan ne ya muka kawo ƙarshen wannan tattaunawar sai kuma sabon mako idan Allah ya kaimu za ku je mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a manajin shi bakon namu Muhammad Hashim Sidi Madani jami'in kula da ayyuka a hukumar kiyaye hatsarra ta ƙasar Ghana a reshen yankin arewa maso yammacin ƙasar. Da ma ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa musamman Fiona Wamayi da ta daidaita mana sautin shirin. Baba Yakubu makerin ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.